الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. سادوا أولنا يمتين لهدي شاهدوا قوتا جمادة الثاني a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 4 ga watan 10 a shekara ta 1998. Dan ci gaba da karatun littafin mu Kitabut Tauhid. Babin da zamu tashi yau babu ma da afil kuhani wa nahwihim. Babu ma da afil kuhani wa nahwihim. Babi dangane da abin da yazo na dalilan shari'a fil kuhani, cikin hukuncin masu duba, wa nahwihim da makamantansu. Lafazin al-kuhan jam'i ne na lafazin al-kahin. Al-kahin kuma shi ne wanda yake da'awar sanin gaibu dangane da abin da zai zo nan gaba. Wanda yake da'awar sanin gaibun abin da zai zo nan gaba, gobe ko jibi ko gata ko shekara mai zuwa. Wato wanda zai baka labarin gobe za a yi kaza ko jibi za a yi kaza, ko ya baka labarin akwai sa'a wuri kaza ko akwai kishiyan sa wuri kaza, wannan shine al-kahin. Sannan lafazin kahin kuma akan yi amfani da shi kan dukkan wani wanda yake mai da'awar sanin gaibu, tawa'un gaibun da ya riga ya wuce, kamar an maka sata jiya ka zo yau ya maka bayanin cewa abinda aka sace yana wuri kaza, kuma wanda ya satar shine barawowa ne. To sai dai galibi idan an ce al-kahin wanda yake da'awar sanin gaibu na abin da zai zo, amma shi wanda yake da'awar gaibun abin da ya wuce akan ce masa al-arraf. Al-arraf shi yasa malam yace babin abin da yazo fil kuhani, cikin lamarin al-kuhan wa nahwihim da makamantansu. Kaga al-arraf ya shiga ciki, haka ar-ramman wato wanda ke bugon kasa shi ma kuma ya shiga ciki, haka al-munajjim wanda ke kallon taurari ya fassara motsin taurari dangane da wani abu da yake tsammanin zai faru na abin nan cewa ga alkhairi ko kishiyansa. An fahimta ku? Dan saboda waɗannan mutane gaba ɗayansu kowanne na da'awar sanin gaibu ne, shi kuma gaibu Ubangiji ne ta'ala kaɗai yake ɓanta da sanin gaibu, banda Allah babu wanda ya san gaibu. Wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun wa indahu mafatihu al ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا أملك النفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. دك وقتنا آية إذا ما كمن تنسوا سنعنون ألا نكتي يسن غيبوا ومد ألا با وند يسن غيبوا جاهك سوء ما سدوبا وبوكاي سوء سنع دعور سنن غيبوا سوء سيزنتو كمر ينقلين نين تاريا دع الله cikin abin da Allah kaɗai ne yake ɓanta da shi. To menene abin da ya zo na nassi dangane da su irin waɗannan mutane da kuma masu ta'amuli da su? Malaysia rawa muslimun fi sahihihi an ba'adhi azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qal man ata arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Kai tsaye bayan malam yayi babi bai wata ba kawai sai ya ce rawa muslim. Imam Muslim ya rawaito hadisi fi sahihihi cikin ingantaccen littafinsa an ba'adhi azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, daga wani sashi na matan annabi ba faɗi sunanta ba, amma a wata riwaya a wani wuri ya tabbata kamar yadda Abu Mas'ud as-Saqafi ya ambata cewa ita ce Hafsa bintu Umar, ita ce ta ji wannan hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi yace man ata arrafan, dukkan wanda ya je wurin dan duba ko yaje wurin boka, fasa'alahu an shay'in, ya tambaye shi wani abu, fasaddaqahu kuma ya gaskata shi, lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, ba za a karbi sallansa ba ta kwana 40. Haka malam ya kawo wannan hadisi yace Imam Muslim ya ruwaito shi. To amma bincike ya nuna kalmar da Imam Muslim ya ruwaito, man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, amma kalmar fasaddaqahu wannan ta tabbata ne cikin riwayar Imam Ahmad. Imam Muslim bai ruwaito wannan kalmar ta fasaddaqahu ba. kun fahimta da kyau. A takaice dai wanda ya je wurin dan duba ko ya je wurin boka ya tambaye shi wani abu sallarsa ta kwana 40 ba za a karba ba. Imamu Nawawi yake cewa abin nufi da wannan hadisi dole yayi sallar dan ya sauke wajibi sannan kuma ba za a karbe ta ba idan yayi bai da lada. Wato zuwa wajen dan duba din shine ya gadar masa da wannan gagaruma hasara. Ta mafi girman ibada cikin ibadojinsa shine sallah ta tsawon kwana 40. Allah ya tsare mu. Wato kaga wannan na nuna haramcin zuwa wajen malamin duba kenan. Ko haramcin zuwa wajen boka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Hadisin Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ata kahinan wanda yaje wurin malamin duba fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya kafircewa abin da aka saukar wa manzon Allah tsira da amincin tabbata gare shi. Shine Imam Nawawi yace to wanda yaje kenan an ce ya kafirta ina ga wanda aka je wurin nashi mun babu aulaki. Wanda yaje fai tambaye shi ko so ɗaya ne faqad kafara bima unzila ala Muhammad to ina ga shi wanda aka je wurin nashi aka tambaye shi kenan. Kaga muni ya baka wannan hadisi Imam Abu Daud ne ya ruwaito shi, haka Imam An-Nasa'i a cikin As-Sunan Al-Kubra, haka Imam Tirmidhi, haka Ibn Majah, dukkan su sun ruwaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce. A wata riwayar daban ta Abu Daud hadisin ya dan tsara haka tsawo, dan da yace man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqulu sai yace aw atamra'atahu ha'idan aw atamra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wato wanda yaje wajen dan duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa ko ya sadu da matarsa alhali suna cikin kwanakin haila ko ya sadu da matarsa ta duburarsa to faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya barranta daga mai kenan Al-Qur'ani da hadisi. Haka Imam Al-Qurtubi yace abinda aka saukar wa Annabi Muhammad shine mai al-kitabu was sunna, Qur'ani da hadisi. Dan Allah ce wa anzalallahu alayka al-kitabu wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Al-kitabu shine Qur'ani, al-hikma kuma shine hadisi. Allah ce wa anzalallahu alayka al-kitabu wal hikma, Allah ya saukar maka littafi ya saukar ma da hikima. Kaga duka guda biyun saukakku ne kenan. Kuma Allah ce da matan Annabi wa zukurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا كلن كتن أبين دعك سوكر تكن تاكونا نا آيوين الله ده حكمة سوني حديثي تو دعك إذا أكا تي متون يا برنت دعك أبين دعك سوكر ومنزان الله أنا نفن يا برنت ده قرآن يا برنت ده حديثي الله يسلم. والأربعة والحاكم قال صحيحنا على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. معلم حديثي هدو ابو داود الامام الترمذي والنسائي وابن ماجه سرويته حديثي والحاكم ده امام الحاكم وقال حاكم يتي صحيح على شرطهما شي وان حديثي صحيح ني بس شرط البخاري ومسلم بند سوما امام البيهقي يرويته شي امام الذهبي يا انغنتا شي هكا امام ناصر الدين الالباني يا انغنتا شي. An Abi Hurairah an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi man ata arrafan aw kahinan, kaga na an kare kalman arrafan shi yasa yake babu ma da fil kuhani wa nahawihim. Man ata arrafan aw kahinan, mun ce arraf mai da'awar sanin gaibu wanda ya wuce ko wanda zai zo, amma kahin wanda yake da'awar sanin gaibun abin da zai zo nan gaba kadai. Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul, kuma ya gaskata shi cikin abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, to wannan ya kafircewa abinda aka saukarwa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Wala bi ya'la bi sanadin jayyid an ibn mas'ud mithlihi mawqufa. Abu ya'la al-musali ya ruwaito wannan kwatankwacin wannan hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud, kwatankwacin abinda muka faɗa anan man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Duddai bayani na tafi. Wa an Imran ibn Husayn marfu'a, an karbo hadisi daga Imran ibn Husayn babban sahabin nan cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin karamominsa wato an mala'iku ne masa sallama yace tun annabi na dare har annabi bar duniya ana mun sallama daga lokacin da aka daina shine daga lokacin da na samu rashin lafiya na lalas wato kamar sakiya kenan ka san an halatta amma tare da karhanci saboda yin ta kamar rage wani abu ne na bangaren tawakkalinka to kuma wannan yana rage wani abu kenan na bangaren karfin imani ko matsayinka idan kai ba haramun ka aikata ba amma barin ta shine yafi dacewa mala'iku suna taya masa sallama yana tafiya daga lokacin da ya lalata aka daina masa sallama wa ne imran ibn husayn marfu'a laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wannan hadisi marfu'i ne wato annabi ne ya faɗa yace laysa minna man tatayyara bai daga cikin mu wanda duk yayi tamfi aw tutayyara lahu ko akai masa tamfi ya karba ma'ana ya tamfa abu wannan mun buga misali akan sa ko dake babu kan tamfi zai zo nan gaba mai zaman kansa shine mutun ya fito kamar yadda muka faɗa a darasin da ya wuce mutun ya fito da safe yana son ya cimma wata bukatar sa sai ya ci karo da makaho sai ya tamfa wannan ranar cewa ai babu sa'a tunda an fara gamuwa da makaho ko ya ci karo da kuturu sai ya tamfa cewa ai babu sa'a a wannan yinin tunda an fara gamuwa da kuturu ko ya ji kukan mujiya sai ya fasa abin da zai yi duk dai wanda ya tamfa wani abu cewa idan an yi kaza to kaza ke faruwa idan an ga kaza to kaza ke faruwa wato ya tamfa abu yayi zaton sharri tare da abun to wanda duk yayi wannan annabi yace baya cikin mu haka wanda shi ba shi yayi ba fada masa akai yana tohowa da safa aka ce da wa ka fara gamawa yace ai na gama da malam wane makaho sai ake ayo ba ka da sa aiki ne sai haka ne aka ce haka ne sai kuma yadda to annabi yace shi ma baya cikin mu shine tutayyira lahu aw takahana ko ya duba baya cikin mu aw tukuhina lahu ko akai masa duba kaga da mai da wanda akai ma aw sahara ko ya sihiri shi da kansa ya tsafi aw suhira lahu ko ya je akai masa sihiri dan ya cutar da wani waman ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul wanda ya je wurin malamin duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafir cewa abin da aka saukarwa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wannan hadisi rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid al-imam al-bazzar ya rawaito shi da sanadi jayyid sanadi jayyid ya zama karbabbe kenan ko ya zama sahihi ko ya zanto hasan kamar yadda malamai suka tattauna akai walil qabul yutliquna jayyida was-salih as-sabita wal-mujawwada fa hadhihi bayna as-sahihi wal-hasan kamar yadda imam suyuti faɗa cikin alfiya walil qabul yutliquna jayyida idan sun so karban hadisi sai su ce masa sanaduhu jayyid was-salih as-sabita والمجودة كوستي سنده صالح سنده ثابت سنده مجود تلك ونن علامة تكرقن حديثي تي وادي أنا أيكي دي وهذه بين الصحيح والحسن وأن نكلمه مي قبات لأ أنا ربا سكو دي حديثي إذن تو صحيح كو إذن تو كما حسن لي أما دي ياهو تدوم من ترضا يا أيكي دي ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره وأن حديث ليس منا من تطير أو تطير لا أو تكهن أو تكهن لا أو سهر أو سهر لا وأن اللفظ إمام الطبراني يرويه في الأوسط أتكن المؤجم الأوسط بإسناد حسن دا سندي ونديك حسن من حديث ابن عباس وتوشيكما صحابين حديث شيني عبد الله بن عباس دون قوله ومن اتى اما باب ابن ذاك وانا كرسي ومن اتى كهنا فصدقه زوا كرسي الروايه شي امام الطبراني الى اخره زوا كرسي ان غنيكو قال البغوي الامام البغوي يتي العراف الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضاله ونحو ذلك الامام البغوي انه حسين ابن مسعود الفراء الشافعي babban malamin mutanen Khurasan kenan mutum ne wanda yake fiqa faqihi zahid ya mutu a shekara ta 516 bayan hijira al-imam al-baghawi yace al-arraf shi al-arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umur shine wanda yake da'awar sanin al-amura wanda suka wuce ko wanda zasu zo gaba bi muqaddimatin yasdillu biha ala masruq, wanda yake da wata shimfada da yake shi da kansa, ma'ana yana gabatar da wata muqaddima, yayi wani kulungoto nashi imma akan kasa zai buga, ko yayi wani saddabaru nashi ya wahalar da kai a dauki lokaci sannan ya fada ma ya rinka riya kamar ya an fada masa, ko an yi masa wahayi, ko aljini ya baki labari, ko ya hararo abu. Yasdillu biha ala masruq, yana da waɗansu muqaddimat da zai gabatar, zai kafa hujja da su kan wani abin da aka sace, yace ai abin da aka sace kaza ne kuma yana wuri kaza, wa makani dalla, ko ya ba da bayanin a wani wata batacciyar dabba da ta bata, an sace maka raƙuminka, ko tinkirka ta bata, ko ragonka ya bata, sai yace ai yana wuri kaza, wani hawi dalika da makamancin haka. Wannan shine al-arraf. Wa qila huwa al-kahin, a wani kaulin kuma suka ce a'a, da al-arraf da al-kahin duk ma'anarsa daya. Wal kahin, shi ko al-kahin huwa alladhi yukhbiru an al-mughayyibat المستقبل المغيبات في المستقبل شيني وانده كي بادل باري كم فككون الأمر وطن دلاس فارونين دبا شيني واتو كاهن كي وقيل اواني قول سكتي الذي يخبر أما في الضميري شي الكاهن شيني وانده كي دا ورسنن ابنده كي تكين زكاتا 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 كاتي كذا كاتي كذا وانده شيني الأراف دوك دي وطن اللفظة قدابيو كوانا تايا ينا توكا معنا تايا ku gane cewa dukkan mai da'awar sanin gaibu ko ta hanyar duba ne, ko ta hanyar bokanci ne, ko ta hanyar boli ne, ko ta wata irin hanya ce, ko ta hanyar walitaka ce, yace ya san gaibu, ya shiga cikin ma'anan alkahin, ya shiga cikin al'arra. Duk mai da'awar sanin gaibu ta kowace irin hanya ce, yace zai labarta maka gaibun da ya wuce, ko wanda zai zo nan gaba. Duk mai da'awar sanin gaibu din nan ya shiga cikin ma'anan al'arraf, ya shiga cikin ma'anan alkahin. Kuma kala-kala ne, akwai waɗanda suke ta'amuli da aljanu, wannan mun sha faɗa, aljan ya zo ya faɗa musu labarin gaskiya guda ɗaya wanda ke cakuɗa shi da ƙarya ɗari, kamar yadda hadisin annabi ya tabbatar a darussanmu na baya. To wannan galibi aljanu ke faɗa musu, don wata amfanuwa da aljanun suke yi tsakaninsu da wanda suke faɗawa ɗin, sawa'un malamin duba ne, ko malamin tsubbu ne, ko mawane ne. Saboda haka kasancewar mutum ya yi da'awar sanin gaibu, ya ba da labarin an sace maka dabba, ya ba da labarin cewa an sace maka abu kaza, ko ya zo ya da'awar ya san abin da ke cikin zuciyarka kafin ka zo, wannan ba karama bace ba, wannan baya cikin jinsin karama ta waje, wannan jinsi ne na bokanci ko duba, mai yin sa ana bukatan sa da ya tuba, in bai tuba kuma to shari'a musulunci kuma ta hau kansa kenan. An gane wannan da kyau ko? Wa kana Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace al-arraf ismul kahin, lafazin al-arraf suna ne na alkahin, wato boka, wal munajjim, ko mai da'awar ilimin taurari, wanda zai rataya arzikinka ko rashin arzikinka da fitowar tauraro kaza. Wannan darasin baya mun yi sharhi da baya bukatar bayani, kuma mun ce ilimin taurari ya kasu kashi biyu, ko akwai wanda shari'a ta yi izini, akwai wanda shari'a ba ta yi izini ba, wannan duk a darasin baya mun riga mun faɗi wannan. War Rammal suna ne na Ar-Rammal, shine mai zane cikin kasa don ya gano maka arzikinka ko taɓewarka, duk da duba ɗin kenan. Wani hawihim da makamantansu, mai manya takallamu fi ma'rifatul umuri bi hadhihi turuq, daga cikin irin waɗanda suke magana kan sanin al'amara ta irin waɗannan hanyoyi da makamantansu. Haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa. Wa qala Ibn Abbas ya faɗa fi qaumin yaktubuna abajad, cikin waɗansu mutane da suke rubuta harufan larabci abajad da hawaza, kasan waɗannan harufa ne waɗanda ake amfani da su wajen lissafi, da waɗansu sai su yi amfani da su rubuta don su tanko maka sa'a ko rashin sa'a, su dubar da suke yi da alifin ba'un suke yi. Wa yanzuruna fi nujumi, su rubuta waɗannan abajada ɗin kuma su yi duba cikin taurari. Me ya faɗa game da su? Yace ma ara man fa'ala zalika lahu indallahi min khalaq, yace wanda yake aikata haka bana tsammanin yana da wani rabo a wajen Ubangiji. Sai dai kuma bincike ya nuna wannan asar da ake jingina shi zuwa ga Abdullahi ibn Abbas, Imam at-Tabarani ya rawaito a cikin Mu'jamul Kabir, amma a cikin sanadinsa akwai Khalid ibn Yazid al-Amari wa huwa kazzabun, shi ko sun ba shi sifa kazzab, makareci. To irin su in sun rawaito hadisin sai a ce masa mawdu'i. Dalilan da suka gabata a bayar sun wadatar wajen gane matsayin mai bokanci ko, tun daga hadisi, tun daga Abdullahi, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye. To ya rage mu gane daga zaran mutum ya je wurin malamin duba ko ya je wajen boka, shikenan wannan hukunci zai hau kansa, ko kuma sai in ya gaskata shi. To malami suna karkasa zuwa wurin duba ko malamin duba ko boka kashi hudu. Al-qismul awwal, kashin farko, an yas'alahu su'alan mujarradan, wanda zai je kawai ya tambaye shi ba tare da ya gaskata shi ba, ya je ne kawai ya tambaye shi, fa hadha haram, wannan kuma haramun ne, duk da baka gaskata shi ba zuwan da kai haramun ne. Saboda annabi ya ce man ata arrafan zuwa ƙarshe. An gane ko? Al-qismu thani, na biyu, an yas'alahu fa yusaddiqu, ya tambaye shi ya gaskata shi, wa ya'tabiru qawluhu, ya yadda abinda malamin duba faɗa masa ko boka, fa hadha kufrun, wannan kafirci ne. La'anna tasdiqahu fi ilmi al-ghaybi takdhibun lil-Qur'an, idan ka gaskata shi cewa ya san gaibu ya zanto ka kare ta Qur'ani, da Qur'ani yace ba wanda ya san gaibu sai Allah, kai yanzu ka yadda malamin duba su ne ko boka ya sani, sai zanto mayar da martani ne ga Al-Qur'ani mai girma, wanda wannan kafirci. Al-qismu thalith, kashi na uku, an yas'alahu liyakhtabira, ka je ka tambaye shi dan jarraba shi ka gane hal huwa sadiqun aw kadhib, shin da gaske yake ko ƙarya yake. La li ajli an ya'khudha bi qawlihi, ba wai mutum ya je ya tambaye shi bane dan ya yarda da maganar sa. Fa hadha la ba'sa bihi, irin wannan babu laifi, mutum ne mai karfin imani, ya koshi da tauhidi, yana da cikakken masaniya, yana da rigakafi na ayoyin Al-Qur'ani da hadisi, wanda dan duba ba zai yaudare shi ba, malamin duba malamin boka ba zai yaudare shi ba, sai je ya tambaye shi dan ya ga tsiyar su, yazo ya wa'azi akai, ya fara masa, sannan yazo ya wa sauran jama'a. To duk wanda ji irin wannan tambayar hadisin nan bai hau kansa ba, ba a cewa sallarsa ta lalace, ba a cewa kuma ya kafirta. An gane ku? Domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi ibnu sayyad, ibnu sayyad kuma wani bayahudi ne a cikin garin Madina, wanda yake da dama daga cikin sahabbai waɗansu har rantsuwa suka yi cewa shi dujjal ne, amma dai dalilai sun nuna shi ba dujjal bane ba, amma yana da abubuwan ban mamaki, waɗansu al'amura kawarik lil'ada, wanda suka saba ma al'ada, wanda da zaran an bata masa rai kawai sai ya ga ya cika titi, idan ya biyo lungun nan sai ya cika titin nan shi kadai, ku rasa duk inda za ku ci ran sai baki. Hadisin yana nan cikin Sahih Muslim. Kaga in a yanzu ne wani haka sai a ce karamat, amma sahabbai wannan bai burge su ba, rantsuwa suka yi ta suka yi wallahi dujjal ne. Har Umar ɗan Khattab ya ce zai je ya kashe shi, dujjal ne. Annabi ya ce masa in yakunhu falan tusallatu alayhi, in har dujjal ne to ba za ka iya kashe shi ba, saboda Allah ya yi wa'adi sai ya yi kaza, sai Annabi Isa ne zai kashe shi, ba kai ne za ka kashe shi ba. Wa in lam yakunhu fala khair laka fi qatlihi, in ko ba dujjal bane ba wani alheri kashe shi, gale shi. An fahimta ku? To kaga mutum ya ransa ya ɓata kawai ya cika titi shi kadai. Ai yanzu ya fito a wannan garin, ai an riga an shiga uku, musamman ana daidai lokacin da za a jefa ƙuri'a, ai magana ta kare. Amma sai Annabi ya tambaye Ibn Sayyad, yace ma za khabba'tu laka, me na ɓoye maka, wato ya ɗauki wani abu ya ɓoye, yace me kake tsammanin na ɓoye, ba an ce ka san gaibu ba, ba an ce ana dawar kasa abin nan ba. Qala duh, sai yace ad-duh, wato ya fada rabin kalma yake karasawa, kaga ta iya daukan ma'anan ad-duhan, ta iya daukan ma'anan wata kalmar daban. Sai Annabi ya ce ikhsa falan taqdu qadrak, ta fuka ba ni wuri, ba za ka ƙetare matsayinka ba, ma'ana abin da na koyi maka din baka san ko mai dare ba. To haka bokaye suke sai su yi dabara wani lokaci su faɗi rabin kalma, kan kalmar da za ta ɗauki ma'anoni guda uku ko huɗu, sai su faɗi rabin kalma, don sai ka ɗauka cewa sun sani ko ba sani ba ne, dabaru ne kawai na yaransu, na bokaye kawai ƴan tsubbu. An gane ku? To kaga nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ne don ya jarraba shi. Don haka idan mutum ya je ya tambayi malamin duba ko boka don ya jarraba shi, ya gane yadda yake batar da mutane, ya zo ya yi wa'azi a kai, to wannan babu laifi, wannan hadisi bai hau kansa ba. Al-qismur rabi', an yas'alahu liyudhhira ajzahu wa kadhibahu fayamtahinahu fi umurin wa hadha qad yakunu wajiban aw matluban. Na biyu, wanda zai je don ma ya gajiyar da shi, wancan ya je ne don ya bashi jarabawa, ya ɗauki wani boye boye ya ce menene kaza da na zo da shi, don ya ga zai gane ko ba zai gane ba. Wannan kuma ya zo ne don ma ya ƙure malamin duba ɗin ko don ya ƙure boka. Malai ce to wannan zai iya zama ma wajibi, in har kana da ahliya na ilimi da za ka iya zuwa ka ga bayansa, ya kamata ka je ka ga bayansa. An fahimta ku? Kamar lokacin marigayi ta ƙabukan Maudu ga Allah jikansa da gafara, yake cewa duk wanda ya zo yana yanka wuka ana ta yanka ku sai gere kuna ji tana ƙara, yace ka karɓa kai bismillah, idan ka yanka shi matukar kai mummuni mai tauhidi, kai bismillah wallahi sai ka yanka shi duk taurinsa, in ya isa kuma ya kwanta ya baka, kai bismillah. Itisar za ka yanka shi. Ba zai yadda ba. Haka Ibnu Taymiyya waɗansu mutane suka zo suna barazana suna ɗaukan wuta suna sawa abin nan suna wasan wuta su shiga cikin wuta su fita. Yace ku zo ku yi wanka na yadda ne ku mu shiga cikin wuta suka yadda. Ake sun je sun yi wanka da wani magani ne. Wani sinadari suka shafa a jikinsu wanda wuta din ba za ta kama ba. To sai su fito sai a ɗauka cewa sharifai ne ga jikokin gidan Annabi. Suna wasa da wuta ana ganin su. Wasa ne ba kawai makaryata ne. Ibnu Taymiyya ce in kun isa ku zo mu yi wanka mu shiga cikin wutar ku gani in ba ta ci ku ba. Abin labarin da ba su yadda da shi ba kenan ba su yadda ba sun shiga. An gane ko? Don saboda haka sai malamai suke tattaɓa yanzu dai hukunci ya rage. Na farko dai wanda ya je don ya tambaye shi ya gaskata shi wannan hukuncin sa an ce ya kafirta. Wanda ya je ba wai don ya gaskata shi ba ya je ne kawai don ya tambaye shi kuma ba jarraba zai masa ba kuma ba ya je don ya bayyana barnarsa ba. Aya kawai ya je ya tambaye shi ga waɗanta more haka ya aikata haramun. Wannan kashi biyun duk ba su halatta ba. Wancan haramun ne qaulan wahidan wannan kuma an ce ya kafirta. To wanda aka ce ya kafirta din nan shin wani irin jinsi na kafirci? Ina malamai suka yi sabani. Waɗansu malaman suka ce kufurin dona kufur. Kafircin da bai kai fita daga musulunci ba. Aka ce menene hujjojinku? Suka ce hadisin Hafsa ya ce ba a karɓan sallarsa ta kwana 40. Inda ya kafirta ne gaba ɗaya ai ba sallar da za a karɓa ba ya ta kwana 40 kadai ba. Gaba ɗaya ba za a karɓi kowace ba. Kun gane ko? Sannan kuma a ɗaya hadisin na riwayan Abu Dawud na Abu Huraira wanda ya haɗa cewa wanda ya je wurin boka ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa sannan ko ya je wa matarsa ta duburarta ko ya sadu da matarsa tana cikin haila duk aka ce ya barranta daga abin da Allah ya saukar kan manzalarsa sallallahu alaihi wasallam. Aka haɗa waɗannan guda uku ai da wanda ya zakiya matarsa tana cikin al'ada da wanda ya kusanci matarsa ta dubura duk wannan malamai sun yi ijma'i ba su kafirta ba sai dai sun aikata me sabo. Shi yasa ma shi wanda ya zakiya wa matarsa in tana cikin al'ada aka wajabta masa kafara. Kafarar da aka wajabta masa Annabi ce ya sarka da dinari. A wata riwayan aka ce a'a da rabin dinari nisfu dinar. Abin da yake bayanin cewa daga cikin irin abin da suka kafa hujja da shi suka ce kaga wannan hadisi a riwayan Abu Dawud daga Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan jinsi guda uku cikin hadisi kuma yace faqad dukkansu duk wanda ya aikata ɗaya daga ciki ya barranta daga abin da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana wanda ya zakiya wa matarsa tana cikin al'ada ko ya zakiya wa matarsa ta duburanta ko ya je wurin boka. To duk an yadda cewa mutumin da ya zakiya wa matarsa tana cikin al'ada ba kafirce ba. Ilin da suka bayar wajen cewa ba kafirta ya bada saboda an ɗora masa kafara. Kafara ko musulmai ke yin ta kafiri ba za a ce ga wata kafara ba. Kafiri kafaran su shine kawai tuba daga kafircin sai shiga musulunci. Amma wanda yake musulmi shine za a ce idan kai kaza ga uquba kaza an dora maka kafara. To ya tabbata cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da yaje ya zakiya matarsa suna cikin al'ada to yayi kafara da dinari daya a wata a wani hadisin kuma a wato rabin dinari. To shine malamai suka ce a hadisin rabin dinari yana nufin talakawa kenan. Hadisin kuma dinari daya yana nufin masu kuɗi kenan. To kaga kenan wannan bai kafarta ba. Haka wanda ya zakiya wa matarsa ta dubura abin da ya sabo yayi ya aikata kabira ne cikin kaba'ir amma ba za a ce ya kafarta ba. Sai suka ce to tunda ko haka ne kenan wanda ya je wajen boka ma ya tambaye shi wani abu shi ma ba za a ce ya kafarta ba za a ce dai yayi babban laifi amma shi boka din abin da yake da wasu nan gabu kafirci sai dai wanda ya tambaye shi ba za a ce ya kafarta ba. Wannan shine dogaran waɗansu malamai kan cewa kufurin ne dona kufur. An fahimta da kyau ko? Waɗansu malaman kuma suka tafi kan zahirin hadisi cewa babu wata magana tunda dai Annabi ya ce fa kada kafara shike ne ya riga kafarta ke babu yanda za a yi kuma ku zo ku ce musulmi ne. To amma waɗancan riwayoyi guda biyu riwayan cewa ya yi hasaran sallar kwana 40 da riwayan cewa an haɗa shi da shi da mutumin da ya kusanci matan suna cikin kwanakin al'ada lalle waɗannan babban karina ce wanda ke nuna kafircin nan bai kai kafirci. Waɗansu malaman kuma tawakkufi suka yi kamar Imam Ahmad bin Hanbal an rawaito daga gare shi ya yi tawakkufi kan matsalar. Yace to Annabi da ya ce fakar kafar bima unzila ala Muhammad dan kuma gashi an ce ba za ka karɓi sallar ta kwana 40 ba. Yace ni dai ba zan iya sanin hukuncin ba amma dai duk mun yadda kar mutun yaje dan rufin asiri saboda duk abin da ake kaulani cewa ka kafarta ko ba kafarta ba anami. An fahimta ko? To saboda haka dai wannan shine hukuncin wanda yake zuwa wajen wato a boka kenan. To amma mutumin da yake a shi mai yin bokancin fa kaga hadisin na nuna kenan hani game da mai yin bokanci din shi yasa Imam al-Qurtubi ɗaya daga cikin rukunan manyan malamai cikin mazhabar Malikiya yake cewa yajibu ala man qadara ala zalika min muhtasibin wa ghayrihi an yuqima man yata'ata shay'an min zalika min al-aswaq wa yunkira alaihim ashadd an-nakir. Yace ya zama wajibi ga wanda yake da iko ta fuskar ilimi, ta fuskar yana da tsayewa a cikin jama'a ana sauraron sa, ya zama wajibi ya kama malamin duba ko boka ya tsayar da shi a kasuwa ya yi masa inkari ya nuna munin abin da yake kai dan jama'a su guje shi. Wa alaman yajiu ilaihim, kuma ya zama wajibi wanda ke zuwa wajen boka mace ko namiji ko suke zuwa wajen malamin duba a yi musu inkari. Wala yaghtarru bi sirrihim fi ba'd al-umur, kada mutum ya rodo da cewa suna dacewa da gaskiya a wani sashi na al'amura. Wala bi kasrati man yajiu ilaihim, kuma kada mutum ya rudu cewa ai ana tinturundo a kofofin malaman duba da malaman da bokaye sama da tinturundon da ake wajen malamin fiqh ko malamin hadisi. Wala bi kasrati man yaju ilaihim mimman yantasibu ila al-ilmi, kada ya rudu da cewa ai waɗansu malaman duban ba za ga ko waɗansu bokayen ba malamai wanda suke dawar ilimi suke zuwa wajen su. Kaga malamin addini ya tashi waya wajen boka shi ma ya duba masa wani abu. Imam al-Qurtubi yace dukkan wanda yake da awan malanta kaga ya je wurin boka ko ya je wajen malamin duba yace fa innahum ghayrur rasikhin fil ilmi, irin wannan ba sa cikin ar-rasikhun fil ilmi, muna malamai ne kawai sun shiga rigar malanta. Bal min al-juhali, yace su wannan katafaran jahilai ne kawai. Bal min al-juhali bima fi itiyanihi min al-mahzur, sun jahilci abin da ke kunshe cikin zuwa wajen boka yadin na al-mahzur abin da shari'a ta hana. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, annahu la yajtami'u tasdiqul kahini ma al-imani bil Qur'an, gaskata boka da kuma ba da gaskiya da Al-Qur'ani ba su haduwa da juna. Matukar ka yadda da boka to ka rushe Al-Qur'ani kenan, dan boka na cewa ya san gaibu, malamin duba na cewa ya san gaibu, Qur'ani kuma na cewa la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, ba wanda ya san gaibun sammai da ƙasa sai Allah. To idan ka yadda da wancan mai cewa ya san gaibu kenan ka rusa waccan ayar da ke cikin suratul naml tare da ɗansu ayoyin na cikin wato ainihin suratul an'am da kuma wato ainihin suratul a'raf, ka rushe ayoyin da ke nuna babu wanda ya san gaibu sai Allah. Asaniya, mas'ala ta biyu, at-tasrihu bi annahu kufr, ya zo ƙarar cikin hadisi cewa dai gaskata wanda yake boka ko malamin duba kafirce. Fasalisatu, mas'ala ta uku, zikru man tukhina lahu, an nuna mana wanda aka yi masa bokanci ko da ba shi ya bokancin ba kenan shi ma ya shiga cikin gargadin hadisi. Arrabi'atu, mas'ala ta hudu, zikru man tukhira lahu, ambatan mutumin da aka tamfa masa abu ya yarda ko da ba shi ya tamfin ba. Asalin tamfin ba daga gare shi bane, amma wani mai tamfi yace ai idan kai kaza ta faru kaza na faruwa sai ya yarda, to shi ma duk ya shiga cikin hadisi. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, zikru man suhira lahu, ambatan mutumin da aka yi masa sihiri, mana ba wai aka yi masa sihiri ya cutar da shi ba, ya je don a yi masa sihiri ya amfana da wannan sihirin, shi ma duk ya shiga cikin hadisi. As-sadisa, mas'ala ta shida, zikru man ta'allama abajat, wato ambatan mutumin da ya koyi abajat don saboda yin duba da su. Wannan mun ce asar din Abdullahi dan Abbas bai tabbata ba, amma dai dukkan abin da zai za a yi amfani da shi, sawan abajad ne, sawan wani hatimi ne da za a ajiye maka a ce ka rufe hannunka ka tura ɗan yatsanka kan wani wuri don ka tanko alkhairi ko kishiyansa, a duba maka cewa za ka yi arziki ko kai kana cikin manyan masu mulki nan gaba ko kana cikin manyan matalauta nan gaba. Duk wani abu da za a yi maka dai wannan dai ya zama duba ne, kuma wannan kuma masu wannan kuma sun zanto a sarari annabi ya nuna kafirai da su. Allah ya tsare mu. As-sabi'a, mas'ala ta bakwai, zikrul farq bainal kahini wal arraf, a wannan babi mun fahimci bambancin da ke tsakanin al-kahin da al-arraf. Mun ce kalmar al-kahin wanda yake da wasu nan gaibun da zai zo nan gaba, al-arraf wanda yake da wasu nan gaibu ko na da ko wanda zai zo nan gaba. Kenan kalmar al-arraf ta fi faɗin ma'ana sama da kalmar al-kahin, dukkan su dai kowa dai mai laifi ne. Babu ma ja'a fi nushra, waɗansu za ka ga sun rubuta annashira da yawa nunin fataha, wannan kuskure ne a wata ɗaba'ar, amma abin da yake daidai shi ne annushira da yawa nunin damma. Babu ma ja'a fi nushra, babin da yake magana kan abin da ya zo na dalilan shari'a kan hukuncin annushira da yawa nunin damma da kuma iskan na shin wannan annusra shine ibn al-jawzi yace wa huwa hallu sihri an al-mashhuri abinda ake nufi da annusra warwarewa mutun sihiri ta hanyar sihiri wannan ne ake masa sihiri ake masa asiri abin ya dame shi imma dai baya iya kusantar matarsa imma baya iya fita kasuwa imma da ya fita sai ji ba iya zama a rumfar sai ya dawo gida ba an yi masa sihiri kenan ba galibi akwai masu sihirin da suke yi wa mutum wannan ko a raba mutum da babansa ko kai a raba ka da ɗanka ko a raba mutum da mijinta to wanda aka yi wa irin wannan sihirin ko a yi wa namiji sihiri mace ta rinka jin shi yadda ta so idan ta ce zauna ya zauna in ta ce tashi ya tashi in ya dawo daga kasuwa ta ce me ka samu kawo ya miƙa gaba ɗaya ba yadda ta cewa akwai matan da suke irin wannan sihirin. Jijiyar nan a nan makaranta wato wani abin mamaki wata ɗarɗuwa take tambayar cewa me ya hukunci ga mutumin da kishiya idan ta suke ra'uwarta kishiya ta suke kishiya ta sai ce yaushe aka taɓa yin haka a duniya ta ce aiko an yi an gama sai me ya faru wai miji ne suna tare da matarsa sai ita kishiyar ita mai ɗakin gabas ɗin kenan wanda aka fi so mai ɗakin gabas sai ta ce gaskiya ni zama da wancan kawai ya dame ni. Tana ta ɓata rai mijin ya ce me ya dame ki ne ta ce wallahi ne zama da wancan kawai ya dame ni. Ya ce me ya zafi in kin ga dama ki sake ta na baki ne in kin ga dama ki zauna da ita. Sai abinda suke so za a yi a gida. To shi ne ake tambaya in an sake ta ta saku ko ba ta saku ba. Da yawa daga cikin mata suna zuwa a yi musu wannan sihirin. Waɗansu sukan ɗauki wani sashi na jikin namiji a ɗauki gashin kansa a je a ƙulla wannan sihirin da shi sai yadda mace ta yi da shi. Waɗansu sukan nuna kamar wannan ayoyi abin nan musamman waɗansu daga cikin ahlus sunna yan zafi kai ba wani sihiri kai dai kai fata Allah kiyaye ka akwai sihiri mun karanta hadisi ka ji a baya matukar mace kasancewa ba ta jin tsoron Allah to ka ne sance ta in ba haka ba idan ta je ta maka wannan ta riga ta gama da kai sai da ta da kai fa duk laifin kuma kai ba za ka ga laifin ba abin mamaki kai ba za ka ga laifin ba inda za a ce a taro a yi mata faɗa kai da ka ɓata da kowa a duniya me ta yi har kawai kun tsora mata gidan tsana to idan aka yi wa mutum sihiri hanyoyin da za a bi a walwale su shine hanyoyin da shari'a ta tanada wato karanta masa waɗansu ayoyi na Al-Qur'ani mai girma yin amfani da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'i daban-daban waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sukan zanto hirzi ga mutum tsaro gare shi tun kafin sihirin ya faru da kuma waɗanda a iya amfani da su don ya kasance an warware sihirin insha Allahu ta'ala to duk wannan su za a yi amfani da su amma da zaran an yi maka sihiri sai kuma aka ce to aje wajen bokawa na dan ya warware sihirin to wannan shine ake kira annushra a larabci warware sihiri ta hanyar sihiri magance tsafi da wani tsafin dan uwansa menene hukuncin sa wani dalilai suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam me suke cewa game da wannan ya halatta ko bai halatta ba an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushra hadisi ya zo daga Jabir dan Abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya game da annushra warware sihiri da wani sihiri fa qala sai annabi ce hiya min amali shaytani wannan aikin shaytan kenan duk yadda ko kun gane wanda ya sihirin ku je ku ce waye warware da kansa ya wani sihirin dan uwansa dan ya warware wanda ya na farko bai halatta ba dan kun kara barna da waki ku yi amfani da ayoyin alqur'ani dan ku warware ko in kun san sihirin irin wanda ake yin abu ne a ɗauki wani sashin jikinsa ko takalminsa ko gashin kansa a je abin ne a wani waje to sai a je a tone wannan abin idan an samu sanin inda abin yake a tone shi a kone da izinin Allah ta'ala an riga an karya lagonsa. Annabi ya ce hiya min amali shaytan rawahu ahmad bi sanadin jayyid imamu ahmad da rawaito wannan hadisi bi sanadin jayyid ko abu daud haka imam abu daud Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa cikin fatahu ya ce hadisi ne hasan. Wa qala su'ila Ahmad anha an tambayi Imam Ahmad bin Hanbal dangane da wato ainihin abin da ya shafi wato annusra. Fa qala Ibn Mas'ud yakrahu hadha kulli wato Ibn Mas'ud yake cewa Ibn Mas'ud dan Abdullah dan Mas'ud yana kin wato nusra ta kowane irin nau'i wato warware sihiri da wani sihiri dan uwansa ta kowace irin hanya aka amfani da shi yana kin irin wannan wa fil bukhari an qatada qultu li ibn al musayyib rajulun bihi sibbun aw yu'khadhu an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunshar qala la ba'sa bi إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى يا تبت فكين صحيح البخاري أن قتادة أن كرقوا رواية دك قتادة ابن دعامة الدوسي إيه دك تكين من ينتبع يتي قلت لابن المسيب نافتا قسعيد ابن المسيب إيه دك تكين مالمين ما مالك ابن أنس ناتم بي سعيد ابن المسيب نتي دسي رجل به طب متنني أكي مس سهري سكن تي طب suna nufin sihiri wanda yanzu shine muke cewa tsibbu da Hausa rajulun bihi tsibbun mutun ne aka yi masa sihiri aw yu'khadhu an imra'atihi ko aka hana shi kusantar iyalinsa akwai matan da suke wa mijinsu sihiri idan yayi amarya da ya shiga ɗakin amarya a ranar shi ba namiji bane sai ya dawo ɗakin sa ko da ya shiga kawai sai bacci ya dauke shi yana shiga kawai sai bacci ya dauke shi ba zai farka ba sai ana asalatu ko duk ranan da yake ɗakin amarya to a ranar kuma kawai sai je samu tana jini an saka mata jini duk masu sihiri suna irin wannan yace mutum ne aka yi masa sihiri aw yu'khadhu an imra'atihi ko an hana shi kusantar iyalinsa ta hanyar sihiri ayuhallu anhu shin za a warware masa ta wata hanya da shari'a tace aw yunshar ko a warware ta hanyar yin nushra qala sai sa'id ibn al-musayyib yace la ba'sa bi babu laifi ayi inna ma yuriduna bihi al-islah ai su masu warware sihiri ta hanyar wani sihiri gyara suka soyi kaga anan gurin a fahimtar sa'id ibn al-musayyib yana ganin cewa ai tunda sihirin da suka yi ba cutar da wani zasu yi ba wani aka cutar suke so su cece shi wannan babu laifi kun fahimci magana sa da kyau yace inna ma yuriduna bihi al-islah gyara suke so wa amma ma yanfa falam yunha anhu duk abin da zai amfani wannan ba za a hana mutane shi ba haka sa'id ibn al-musayyib yace in ta magana sa ta kare waruya an al-hasan annahu qala la yahillu as-sihra illa sahir arwayto magana daga hasan al-basri sai daga cikin manyan tabi'ai yace cewa la yahillu as-sihra illa sahir ko la yahillu as-sihra illa sahir ba wanda zai warware sihiri sai mai yin sihiri qala ibn al-qayyim yake cewa an-nusratu hallu sihri an al-mashhuri da kikenan ga yadda bayani zai zo fillafilla bayan ya tara mana riwaya daga annabi an tambaye shi ya ce hiya min amali shaytan sa'id ibn al-musayyib an ce aya ce in dai suna nufin su tace wani ne su amfani wani wannan babu laifi riwaya daga hasan al-basri yace yana ganin babu warware mai sihiri sai mai sihiri to sai aka yana ganin kawai wato ya halatta kenan a jawurin mai sihiri ya warware to Ibn al-Qayyim zai zo ya magana yace an-nusratu hallu sihri an al-mashhuri na farko dai nusra shine warware sihiri daga wanda aka yi waki wa hiya nau'ani to wannan warware sihiri daga wanda aka waki kuma nau'i biyu ne na farko hallun bi sihrin mithlihi a warware sihiri da wani sihirin kwatankwacinsa wa huwa allazi min amali shaytani yace wannan tabbas yana cikin aikin shaytan kamar yadda annabi ya faɗa wa alaihi yuhmalu qawlul hasani kuma akan wannan zaka dauki maganar hasan al-basri da yace la yahullu sihra illa sahir fa yatakarrabu an-nasiru wal muntashiru ila shaytani a irin wannan hali sai kaga shi mai warware sihiri din da wanda aka yi wa sihirin dukkan su suna neman kusanci ne zuwa ga shaytan zuwa ga aljan bima yuhibbu sun aikata masa abin da yake so fa yubtilu amalahu an al-mashhuri dan ya lalata kullin da yayi na sihir cewa ne wato shi sa annabi ce hiya min amali shaytan galibi idan aka ce ayyawa mutum sihiri kuma an je wurin malaman duba ko bokaye su za su warware sihirin to akwai abin da suke sharɗanta maka cewa to sai kai kaza to wannan abin biyan bukatar shi aljanan da suke ta'amuli da shi ne wanda da shi aka hada baki aka kulla maka sihirin shi zai ba da doka yace sai an yi kaza sai an yanka bakin bansuro sai an yanka kaza mai wake sai an ba da sadakar abu kaza sai an yi abu kaza lokaci kaza ko an sa masa suna sadaka to karshe dai an nemi kusanci ne zuwa ga wannan aljani dan ya warware wacce cutar suwa kuma warwarewar da yayi ta wannan hanyar tunda kun nemi kusancinsa ne ya warware, baya hana gobe kuma shi wanda yasa aka yi maka sihirin ya sake komawa wajensa ya bashi wani abin da yafi wanda ka bashi jiya, kuma a sake cutar da kai ta hanyar. Gobe kuma ka sake koma sai zanto da kai mai sihiri, da kai wanda ka sa aka yi wa wani sihiri, da kai wanda aka yi wa sihirin, ko danginsa da kuke so a warware masa, dukkan ku gaba ɗaya aljini ta wahalar da ku. Duk wanda ya fara zuwa wajen malamin duba to ya shiga uku cikin rayuwarsa. Kowane irin abu ne ya gani sai ya ga zuciyarsa ba ta nutsu ba, ya riga ya rusa tawakkalinsa da Allah. Amma idan aka yi maka sihiri sai kai amfani da ayoyin Alkur'ani wajen warware shi. Ai, ba da san aljan ɗin ba ka warware, abin da ya fi ƙarfinsa ne kai amfani ne, gobe ba zai sake taka ka ba. Amma in shi ne ka nemi wani abu na shi ya shimfiɗa ma doka ya warware abin kuma, to wannan gobe baya hana kuma wani ya amfani da shi kuma ya sake mayar maka da wannan abu. Kaga ka rasa imaninka ko bukata ba ta biya ba. بإذن الله تعالى زي ولولي والنسي ونقوم مجرب لي أن جرب أي سوء داما أمغني لنا قوت أن سكت جرب ونقوم ونجي سعى الله والكدس هذا أبو بوند سكت دامين سنسي رند أخير وشو سوئر ونن يا حلتا ودعوات المباهة دعوة إي ودن سكت عن حلتا عن حلتا سو فهذا جائز ابن القيم سيخير ونن نسرات يا حلتا wato kaga dai kenan nusra kashi biyu ce ko nusra da ma'anar hallu sihri anil mashhur bi sihrin akhar nusra bi ma'ana hallu sihri anil mashhur bil ad'iyati wal muta'awwidati wad da'awat al mubaha as-sabita anhu sallallahu alayhi wa sallam fihi masail malaita a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al-ula mas'ala ta farko an-nahyu anil nusra hani dangane da nusra wato shi ne warware sihiri da wani sihirin kenan bai halatta ba zuwa wajen malamin duba ko boka don ya warware sihiri ko a ce za a kai wani a wajen yan boli don su warware masa sihiri don su wadin matsafa ne. Asaniya mas'ala ta biyu da muka fahimta cikin wannan babi alfarqu bainal manhiyi anhu wal murakhasu fihi mimma yuzidu al iskal wato bambanci tsakanin nusra irin wanda aka hana wal murakhasu fihi da kuma irin wanda an yi rangwame a iya yinta in ta zanto ta ayoyin alqur'ani ce ko hadisi mimma yuzilu iskal wanda wannan ya isa ya kautar da dukkan wani iskali wato rikici wajen fahimtar mas'ala ta nusra dai wannan ta halatta wacan ko bata halatta ba to ne ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi la akwai akwai na cewa wala tauka dauki hankali menene hukuncin masu yin duba da ayar alqur'ani misali idan mutum zai yi duba din sai ya bude alqur'ani ya ce ka rufe duk inda aka bude ka tsora hannunka inda ka tsora hannunka sai a bude sai a ga wata aya ce in ka daga hannunka sai a ga aya sai a fassara ta gurgudan abinda aya take dauke da shi na ma'ana to gurgudan kai kuma abinda za a fassara maka abinda ka ta san mai a fassara ma da alkhairi ko kishin alkhairi me hukuncin irin wannan dubar hukuncin irin wannan dubar ba bambanci da sauran kowace duba kar ka dauka cewa tunda alqur'ani aka yi wai babu laifi duk duba bata wanda yake mai zurfin gaske domin da awar sanin gaibu ce gaibu ko babu wanda ya sani sai Allah ta'ala kuma yin amfani da wannan hanya da wato yin amfani da alqur'ani ta wannan hanya karkatar da alqur'ani ne daga manufar da aka saukar da shi domin ta Allah ya saukar da alqur'ani dan mutane su kula da ayoyinsa su yi aiki da su kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab wato dan mutane su kula da ayoyinsa dan ma'abuta hankali su natsu abinda ke cikin qur'ani hani ne da umarni da ake son mu karanta mu bi umarnin mu hanu kuma daga ci asalin wannan hani da aka hane mu din wannan shine abin da yake wajibi mu fahimta game da alqur'ani yin amfani da alqur'ani ta hanyar irin wannan hanya kautar da alqur'ani ne daga manufar da aka saukar da shi domin ta kuma fata ne mai girman gaske Allah tsare mu da haka koda mutum na duban sa baya yi sai da alqur'ani kuma ka je wurin sa baka da bambanci da wanda ya je wurin duba mai bugun kasa duk hukuncin ku daya kuma shi mai duba da alqur'ani ba shi da bambanci da mai yin duba da bugun kasa duk hukuncin su daya wanda yake cewa a babin da muka karanta can baya, babu man haƙaƙa tauhidi da dakhala aljannata, an kawo waɗansu kalmomi da yake buƙatan ƙarin ma'anarsu. Humul ladina la yasarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna, wannan lokacin da muke karatun can baya don mun fassara su, wato hadisin Imam Muslim wanda annabi ke maganan mutane 70,000 cikin al'ummarsa da za su shiga aljanna bi ghairi hisab. Ya bar sahabbai suna tattaunawa dan can ko su wane ne. Waɗansu cikin sahabbai suka ce mai yiwuwa su ne wanda aka haife su cikin musulunci ba su taɓa shirka ba. Waɗansu suka ce mai yiwuwa su ne kaza, waɗansu suka ce har dai zuwa lokacin da annabi ya fito. Sai annabi ce humul ladzina la yasarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Su ne waɗanda la yasarquna, ba sa nema a yi musu tofi. Ba wai su ba sa yi ba. Su yi wa wani wannan daban, amma su nemi a yi musu to ba sa yi. Wala yaktawuna, sannan ba sa yin sakiya, wato shi ne lalas. Wala yatatayyaruna, ko ba sa canfi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, wato suna dogara ne ga ubangijinsu. Sawa a yi maka tofi ko ka sa a yi maka addu'a ba laifi ba ne ba, amma yana rage wani ɓangare na tawakkali. Idan mutum ya yi ba haramun ya yi ba. Haka kuma ka sa a yi maka sakiya saboda wani ƙurji da kake da shi ya yi ruwa, ba wata hanyar da za a magance shi ta hanyar sakiya, ba wai laifi ba ne ba a shari'ar Musulunci, amma ya rage wani ɓangare na tawakkali. Haka kuma tamfi shi wannan kowa ya riga san meye matsayinsa, wani ɓangare ne da zai iya kai mutum zuwa ga shirka. Allah ya tsare mu. To saboda haka abin da wancan hadisi ke nuna wakin, shari'a ta baka dama ka yi tofi ko ka yi addu'a, amma kuma da za ka haƙura har Allah ya ɗauke cutar, to shi aka fi so. Idan mutum yana da juriyar da zai iya haƙura ba tare da ya kaiwa kowa kuka ba. In ko mutum ya san cewa zai ta kwarmato abu kaza na damuna, abu kaza na damuna, tun farko ma ya je nemi magungunan sai huta, tunda an halatta masa ba abin nadinsa ba. Wata rana Imam Sha'abi ya ga wani mutum a masallaci yana roƙon mutane, sai ya kirawo shi. Yace me yana roƙon jama'a? Kawai dan ɗan talauci ya kama ka na kwana ɗaya ko kwana biyu. Yace kaga wannan idan nawa shekara takwas bana gani da shi, kowa ya gani gani yake lafiya ta kalau, amma da idan ɗaya nake gani, wannan ɗayan shekara takwas bana gani da shi. Wanda kai kukan Allah wurin wani ba, kai ma na faɗa ne dan in maka wa'azi da shi. Kaga wannan masu juriya kenan. Shekara takwas mutum idan sa baya gani ko bai je wajen likitan ido ba. Saboda haka shi neman magani a cikin musulunci ja'izi ne. Idan mutum ya je ya nema ya halatta. Inda mutum na da ƙarfin halin da ba zai nema ba har Allah ya ɗauke abin dan ganin damarsa ko ya kashe shi da wannan cutar, to wannan shi ne mafifici ga wanda zai iya yin haka ɗin. Shi yasa hadisin ya jera waɗancan cikin mutum 70,000 da za su ga aljanna bi ghairi hisab. Wannan kuma ce ya mutum zai kare kansa daga irin wannan sihiri da ake yi, wani ayoyi zai karanta? Mun sha faɗa muna maimaita ayoyin, amma galibi a ƙasar Hausa zuciyar mu ta ginu kan waɗansu al'amura wanda sai mun yi ta fahimtar hadisan annabi kafin mu gyara al'amuran. Kullum aka faɗa wani abu ka ce ga maganinsa kamar yadda annabi ya faɗa. In ka ga abin ɗan kaɗan ne gama gari ne kowa ya sani, sai ka ɗauka to wannan ko zai maganin ma kuwa. Kai so kake sai an baka wani ƙulle-ƙullen abu wanda ba kowa zai iya ba cikin mutum 100 kila a samu mutum ɗaya ya yi. In ba haka ba ga abinda annabi ke yawa kansa ruƙuya da shi kullun da daddare, sai ya karanta qul huwallahu ahad kafa uku, qul a'udhu birabbil falaq kafa uku, qul a'udhu birabbin nas kafa uku. Ya tofa hannunsa ya shafe dukkan jikinsa da shi ya kwanta barci kullun. Har cutar ajali da annabi ya yi, Aisha take karanta masa lokacin baya, Aisha take kama hannunsa ta karanta masa ta shafe jikinsa da shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan babban abinda za ka yi kenan dan ka magance dukkan wani sihiri da za a yi maka. Matakar kana yin wannan tare da sakakkiyar zuciya, dan ita addu'a ko ibada ko tofi kullum abinda ake bukata ga mai shi ya sakankance Allah na ansawa idan an yi. Kare zanto yana kwangaba kwambaya, to gashi dai mun yi dai, to kuma da al'amuran ne dai a wannan. Idan kai wannan kama ka riga ka san baka fawwala Allah al'amuranka ba. Da haka wa annabi sihiri, bayan an riga an warware sihirin waɗannan aka saukar dan ya zanto su ne abinda zai magance gare shi kuma da sauran al'umma har zuwa ta ci kiyama. Da kuma amanar rasulu zuwa ƙarshe, annabi ya ce man qara'ahu fi lailatin kafatahu, wanda ya karanta su a dare, man qara'a al-ayatayn min asr al-baqara fi lailatin kafatahu, wanda ya karanta ayoyi guda biyun ƙarshe cikin dare sai ishe shi. Ayoyin ƙarshe na suratul baqara shine amanar rasulu zuwa ƙarshen fansurna al-qawmil kafirin. Wannan ba tofa zakai ba, karanta zakai,
ga kuma ayatul kursi ita ma karanta kawai zaka yi ba tofa zaka yi ba duk mutumin da ke lazanta wannan bi iznillahi ta'ala ko furgita irin ta baccin nan zaka ga mutun ya ne suke eh wadannan ba iyakance maka gaba ko kafa nawa ba amma wadannan sune aka iyakance ma wannan uku amma wadannan ba iyakance maka ko kafa nawa ba to wadannan duk ga sanan gurin idan mutun yana wannan bi iznillahi ta'ala shikenan kuma mutun ya haddace haddoyin safi yana yi addu'o'in yamma yana yi daga cikin addu'o'in yamma ga mai arhasu sai zaka yi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim idan ka zauna rabin minti ka iya karanta bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim kafa uku da yamma abinda kake cewa ina neman agaji da sunan Allah wanda wani abu bai isa tutar ba a sama da ƙasa matakar ka hada abin da sunan Allah wa huwa as-sami'ul 'alim aga so uku kawai za ka karanta shi abinda ake so zuciyarka ta sakankance lokacin da yamma ta yi karfe 5 da rabi zuwa 6 ka shagalta da irin waɗannan zikiran in ka zo kwance barci ka shagalta da barci kana farkawa daga barci za ka yi kiyamul layl da ma ka riga ka saba sunnar annabi ita ce sunkar komai kana farkawa daga barci bai annabi yake bayan ya farka daga barci kana farkawa inna fi khalqi samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى هرزوا كرشان آية كرشان سورة آل عمران آية كرشي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم تفلحون هرزوا كرشي إذا النبي فرق ينظرنا أبن ذكر تايكل سنن سيتاشي إذن دلرور وانكاي إنبا لرور وانكاي الولا sannan yayi kiyamul lailinsa sallallahu alaihi wasallam idan kuma ka tashi da asuba ne to kuma farkawa ta karshe daga bacci wanda ka san kuma zaka tashi ka je kai sallan asuba annabi na farkawa alhamdulillahi allazi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur ko wannan ko wacce duk ga sanan da yawa in gari ya waye allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir ko sayyidul istighfari allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka duk masoyan annabi za ka ga baya suka ci da wannan inda da gaske yake ko shi ko matarsa ko yayansa zai sa a yi ta zikirin wannan har sai kowa ya iya a gida ana yi to wannan ka samu wa kanka babban kandagarki daga dukkan wani sihiri ko jifa ko rufa idan da za a yi maka kuma ka sakankance cewa ubangiji ta Allah zai kare ka amma kada ka zo ka tayi ni ahlus sunna ne ai ba komai ai duk wani mai sihiri zai sai kayan su mu ahlus sunna wal jamaa ne ana ahlus sunna wal jamaa ai kada tsuntar raga a kasuwa ba cin wannan alwashin ka ce wai ni ai mun sihiri ne ba zai kama ni ba ni ahlus sunna ne amma in kana waɗannan ka riga ka gama matakar kada wannan tun mai sihiri yayi kayansa bi iznillahi ta'ala Allah zai kare ba kai ne kake ba kanka kariya ba gurgudan yadda ka kusanta bin sunnar annabi gurgudan yadda za ka ga mu'jizar annabi ta bayyana a karan kanka ba wai kai karan kanka bane ba tasirin ba a kanka yake ba addu'o'in da ka ja ka roki ubangiji shine Allah zai baka kariya ya kare ka daga dukkan sharrin masu sharri duk yadda suka so yi ba za su iya komai da kai ba ba sai ya tuɓe rigarsa ba inda yake fili ya shafa inda yake riga kuma ya shafa kan riga duk yayi ko ya hakuri wannan yace dan Allah mallam ina tambaya menene ma'anan gauci ina neman ƙarin bayani akan wannan abinda kalmar gawu take nufi shine taimako ko agaji al-gawsu taimako an gane ko ya zo ba a dasa cikin alqur'ani wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين الاستغاثة كده وتشيني نيمان تيمكو بيتد الاستعانة ita matana nufin neman taimako sukan yi tarayya ta fuskar ma'ana wani lokacin kuma suka rabu kamar yadda wadansu malamai suka bayani al-istighatha neman agaji dangane da abin da yake zai cutar da kai ka nemi agaji dan a kautar maka shi al-isti'ana kuma tana daukan ma'anar neman agaji kan wani abin da kake so kai mai amfani amma baka iya sai kai sai da taimako shine Allah ya ce wasta'inu bisabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khati'in to wannan neman taimako ke na wajen aiwatar da alheri al-istighatha kuma neman taimako a kare ka daga bangaren shari amma wannan baya hana wani lokaci su dauki ma'anonin juna to neman taimako daga alkhairi wajen aiwatar da alkhairi ko neman taimako dan a ije maka wani sharri wannan iri biyu ne akwai neman taimakon cimma wata bukata da ba wanda sai ya taimaka a irin ta sai Allah to wannan shirka ne ka nemi taimakon wani kan irin wannan abu akwai neman kariya a kare ka daga wani sharrin da ba wanda sai ya kare ka sai Allah to wannan shirka ne ka nemi irin wannan agajin wajen wani akwai kuma wanda ka iya neman wani ya taimaka maka an fahimta ku kai ne zaka laftawa jakin ka kaya ba za ka yi daga ba kai kadai sai ga wani ya zo zai wuce da Allah wani taimaka min mu dora ko akan jaki ko a mota ko a bayan mashin kene zaka dauki kaya akan ka ba zaka iya dora ba sai kace wanda Allah ya dora min kayan nan sai kama ya dora maka ko ya kama gaba daya kai ka gyara gaban shi ya dora maka aka kaga nan duk ka nemi taimakon sa cikin abin da zai iya yi wannan ayoyin Qur'ani ba su hana wannan neman taimakon ba hadisin Annabi bai hana wannan ba hadisin zaba ahli dusur wal ujuri a wadansu rawayoyin sa ayya bil ujuri ya zo da cewa ko kai tasbihi ko kai kaza ko ka taimaki mutum akan dabbarsa fatahmiluhu alaiha ka dora shi kan dabbar ko kuma tarfahu alaiha mata'ahu ko ka taimaka masa ya dora kayan sa akai kaga duk wanda ai taimakawa ne to irin wannan isti'ana din ya halata haka wani azzalimi ya tare ka zance ka ya fi ka karfi sai ka nemi agajin wadansu mutum ɗaya ko biyu da za su taimaka ma dan su hana ka zaluncin sa wannan ya halata kamar yadda aya ta nuna can fastaghathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduhi fa wakazahu musa fa qada alayhi qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin amma kaga neman taimako kan abin da ba mai iya yi sai Allah kamar a dauke maka talauci ba mai dauke maka talauci sai Allah kamar a dauke wata cuta daga jikinka ba mai iya dauke wannan cuta sai Allah likita abin da zai iya yi shine taimaka min ka duba jikina me ke damuna taimaka min ka wasafa min maganin da ya kamata in yi amfani da shi wanda ana sa ran sababin waraka ya zanto a cikin sa taimaka min ka yi min bayanin wace irin hanya ake amfani da maganin idan likita wannan ya kare na shi ya sau nawa likitoci goma ko biyar za su tara kan mutum kuma dole sai ya mutu ashe ba su suke daukewa ba su taimakon da suke yi duba ka da kuma bayar da magani amma dauke cutar a hannun waki a hannun Allah ba wanda sai dauke sai Allah daga lokacin da ka kudurce wani na dauke cuta banda Allah to ya zama shirka ke kun fahimci wannan da kyau saboda haka kalmar gaus abinda take nufi shine neman taimako to wani lokacin tunda masdari ne kalmar akan yi itlaqin masdar ana nufin ismul fa'il kamar yadda ake itlaqin masdar ana nufin ismul fa'ul wannan a larabci duk masu bincike ga harshen larabci sun sani a ce gaus a maimakon a ce taimako ana nufin mai bada taimakon kansa wanda galibi shine wanda suke dariƙa suke amfani da shi idan sun ce gausi wanda ke bada taimakon kenan kai tsaye amma kalmar gaus tana nufin taimako amma suna amfani da shi kan mai bada taimako to wannan kuma suna nada gausi wanda yake duniya su a aqidar su duniya ba ta zama sai da gausi dole in wani gausin ya mutu a samu wani gausin da zai replace din sa in ba haka mutane za su yi cikin halin kakanika yi lamarin duniya zai rikice shi gausi shine mataki na karshe na wanda ake neman taimako wajen su banda shi akwai su al-abdal akwai su kuma al-anjad akwai su al-autad kai sirakon duniya to duk waɗannan waɗansu ko waliyai ne wanda ake ganin ana dan dogara da su dan waɗansu matsaloli dukkan wannan dai sanya ma Allah kishiya ne amma galibi aka yi da dubban musulmai maza da mata masu san Allah da manzansa a basu abu a gungunce ba su fahimta ba amma duk wanda yake karanta alqur'ani yake karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko arba'un hadis za a karantar da kai karanta fassara mai kyau ka bar waɗannan al'amuran wallahi tallahi dan za a zo a ce maka gagauci a ce ga wani na cikin autadu wani na cikin amjadu wani na cikin abdadu zai bayar da taimako, zai bayar da agaji, a kirayi sunan shi, sai ka zo ka karanta hadisin Abdullahi dan Abbas, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallama, na kasance a bayan annabi, ina yaro, sai annabi ce mini, ya gulam, me yace, ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillaha yahfaz, ihfazillaha tajidhu tujahal, ta'arraf ila Allah fi raqa ya'rifka fi shidda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah. To da an zo nan guri yace idza sa'alta fas'alillah, in ka tashi roko ka roki Allah, sai ka ce to mallan gausi fa da ake roko. Yanzu na hadisin ya ci karo da wancan gausi da ake kira sunan shi fa, da ake like hoton shi fa. Yanzu akwai wanda zai rike hoton shehi a kofar gidansa ko a rumfar kasuwarsa, yana itikadin wannan na jawo wani alkhairi. Abin nan guda biyu da annabi ya faɗa game da hadisin wancan na matansa da suka ga wani coci a ƙasar Habasha, wanda ake abin nan kuma an sanya mutum-mutumi a ciki kuma an yi hoto a ciki, ko yace Ibn Taymiyya yace sun haɗa fitina guda biyu. Fitina ta farko ginin masallaci a makabarta ko ginin ɗakin ibada a makabarta. Fitina ta biyu kuma shine fitina ta hoto ɗin kansa ko mutum-mutumi ɗin kansa. To a like hoton wani shehi a ɗaukar cewa zai jawo alkhairi a rumfar kasuwa ko zai kare gidanka kar ɓarayi su shiga, to ina Ubangiji Ta'ala da kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, abinda kake faɗa kullum Allah aƙalla sau 17 fa, in baka sallan farilla sai in baka sallan nafila sai farilla kadai, ya Allah gare ka kadai, dan saboda shine ma'anar gabatar da mafa'ulan bihi kafin a kawo fi'il da fa'il din. Kaga nasta'in shine fi'il wa fa'il, nasta'in fi'il mudari marfu'un li quluhu min an-nasib wal jazm, fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu, iyyaka din shine mafa'ulan bihi mansub. Iyyaka na'budu, wato aslin magana na'budu iyyaka, amma sai aka gabatar da mafa'ulan bihi mansub dan nuna takaicewar neman taimako wurin Allah kadai ne. Duk abin da ba mai iya yinsa sai Allah, to haramun ne kuma a neman taimakon wani, shirka ne a neman taimakon wani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kadai muke bauta, gare ka kadai muke neman taimako, to ka faɗi haka kuma sai ka nemi taimakon wani. Yanzu yanzu ga ka gama sallah azhar ko al'asr, ka karanta wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka je gida kuma ka dauka wannan hoto na gausi, shine zai kare ka. Dan girman Allah baka warware abin da ka karanta cikin suratul fatiha ba. Ibn Kathir ke cewa maqsudin duk littafin da Allah ya saukar, Qur'ani ya kunshi manufar saukar da duk wani littafi a bangasa. Yace Qur'ani kuma gaba dayansa maqsudin abin da yake so ya tabbatar Fatiha ta kunshi. Yace Fatiha gaba dayanta kuma manufarta gaba daya tana tattare cikin wannan ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yanzu lokacin da ka rushe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka rushe Fatiha kenan, ka rushe Al-Qur'ani kenan, ka rushe duk wani littafi da aka taɓa saukarwa wani annabi a bangasa. Ka je ka cewa Allah mai gobe kiyama. Can annabi ba waka bane ba, sai ka fahimci addini kuma. Arba'una hadis, wallahi in za a yi maka fassara, mun yadda malamin ka ya karantar da kai, kare maka fassarar ɗan izala, kare maka fassarar Abubakar Gumi, kare maka fassarar kowa, ya ɗauko arba'un hadis ba na Imam Nawawi bane ba, ƙarni na 5 ko na 6 ya ɗauko fassararsa na Ibn Rajab al-Hanbali Jami'ul Ulumi wal Hikam, fassarar arba'un hadis, yayi aiki da wannan kadai. Kaga waɗannan mutane sun rayu a Sham, sun rayu a wani ƙarni kamar shekaru 700 ko 600 ko wani abu da ya wuce can baya, wanda ba su da alaka da izala ko Najeriya ko can a Sham suka rayu. To ya dauki wannan ya karantar da kai, ka bauta Allah da wannan, ba ruwanka da izala karka shiga cikin izala, ba ruwanka da mallam Abubakar Gumi karka bi. Bambancin kiran sunna kenan da kira wanda ba na sunna ba. Kiran sunna idan mutum ya kira ka so yake ka bi Allah da manzonsa, ka san shi karka san shi, ka gayar da shi in ka gan shi baka gayar da shi ba, wannan ya ta girma, wannan duk kai ya shafa kai dai ka bi Allah da manzonsa. Amma duk wanda yake kiranka wanda ba akan tafarkin sunna yake ba, babban abin da yake so ka bi shi, kai masa hidima shi, ka kyautata masa shi, inda zaka ce mallan ni ina ganin abin da ka faɗa ga na annabi abin nan sa ya saba masa, ina ganin na annabin ne ya kamata bi, zai ce baka da ladabi. Ko baka da ladabi, ka ce abin annabi ya ce baka da ladabi, amma in shi ne ya faɗa abu, ka ce manyan abin kenan, to shikenan kuma wannan kai daidai kenan duk barnar da yayi katin da kace masa manya sune abun bi kenan
yanzu sun nada kansu ne kishiyoyin annabi fa a fakaice amma sun san mutane suna san Allah da manzansa ba za su fito fili sai su kishiyoyin annabi ne amma sai mutun yayi maka wayo da dabara zai bugar da kai amma in ba haka ba ya karanta da karba wani hadisi za su altafas alillah wa za su antafas in billah kuma yazo ku sake karanta hadisul qudusi aka ce na farko da na karshe da mutane da aljanu duk mu taru mu yi turmutsu a wajen ubangiji kowa ya gabatar da bukatarsa Allah ya biya bukatar kowa wannan ba zai rage komai ba cikin abin da ke mulkin Allah sai gurgudan abin da Allah za ta riga in an shigar da ita ce ko annabi duk wani wali fa gajiyayye ne kun san gajiya wasa wanda in kaddara yana taimakawa baya taimakawa kowa sai wanda suka bi shi wannan da harshen su da kansu suke faɗa wa shahidu shahidun min ahliha kowane wali idan aka tashi masu tijjani za su ce shehu tijjani zai ce ina yan tijjaniya kaga ba ruwanki da sauran musu shehu abdulkadir kuma zai ce me ya ku kadirawa ba ruwansu da sauran musulmi kenan to yanzu idan an haɗa yan tijjaniyan duniya da yan kadiriyan duniya a kwatanta su da sauran musulmi nawa zai zanto kashi nawa cikin ɗari ne kashi nawa cikin ɗari dan Allah za su kai ka haɗa dukkan wani batijjani da wani bakadare a duniya da sauran adadin musulmin duniya to sauran fa sai ka haranta musu shiga aljannar Allah yaya za a yi da sauran kenan ba za su shiga aljanna ba ya kamata mu rikawa kan irin wannan tambayar kuma ashe shi rahamarsa in yana da ita takaitacciya ce dan ta shafi yan tijaniya ne kadai shi ma abdulkadir in yana da ita ta shafi yan kadiriya ne kadai Allah ko ce wasi'at rahmati kulli shay'in fa sa'aktubu halil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun rahmata ta yalwuci komai sama da ƙasa mutum da aljan kifi da ke cikin ruwa tsuntsu da ke sama mala'iku kowa da kowa rahmata ta yalwuci komai fa sa'aktubuha zan tabbatar da ita in wajabtar da ita gawa ga yan tijaniya kadai ga yan kadiriya kadai ga masu izala kadai ga masu lillazina yattaquna ga waɗanda suke masu takawa wa yu'tuna zakata ga masu bada zakka kai dan kana bin shehi yace zakkar ma ba dalilin sai ka bar ba in ka hidima gare shi wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyinmu ga sufofin sunan allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya su ne waɗanda suke bin annabi manzo annabi al-ummi wanda yake da ilimi ba tare da wani malami ya karantar da shi ba allazi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil wanda suka samu sufa shi cikin at-taurati wal injila dan Allah wani shehi ne sufa su cikin at-taurati wal injila ko a ahlari babu ko a ahlari sufa yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi tabi'ar annabi kenan yana umarta da al-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith haka siffar annabi take cikin at-taurati wal injila umarni da kikkiawa hani daga mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat halattawa mutane dukkan abin da yake ansa sunan at-tayyib abinci ko abin sha wanda baya cutar da kokolo baya cutar da shi wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith yana haramta musu dukkan wani khabith abin da ke cutar da kokolwa ko cutar da shi wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim abin da ke duk mai nauyi annabi na ijewa mutane duk wani mari annabi ya kwancewa mutane baya dora maka abin da ba za ka yi ba fal ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimaki sunnarsa wa taba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da shi wani haske aka saukar tare da annabi alqur'ani mai girma da hadisi wanda suka yi wannan ula'ika humul muflihuna wannan sune masu rabota dan Allah wani malami ne su karanta maka wannan ayat daidai su gani in za ka rike wani sharbi ko wani abu da sauransu ai ka riga ka zama mai yanci girmama da zaka yi wa malam zaka girmama shi a matsayin mai koyar da Qur'ani mai koyar da hadisi amma bauta kai masa ita kuma daga nan ka samu yanci ba zaka yi masa bauta ba
to duk ba sa san wannan, shi yasa ba sa san ayi tafsiri, ba sa so ayi hadisi, ba sa san tafsiri. In kuma za a yi tafsiri, to abi tafsiri wanda yake da ɗanɗano irin nasu, irin su tafsirin Sawi, wanda inda zaka sauke Sawi so miliyan, wallahi ba za ka fahimci addini ba, so miliyan ba ba za ka fahimci addini yadda ya kamata ba, a gurgunci zai ta baka. To irin wannan suke so a yi, dandana a cikin wata ka ji an ce an sauka, dan Allah ya ko tilawa kake a wata ka sauka, ai kai kokari tilawa kadai banda fassara, to amma a cikin wata an soke Qur'ani, an sake juyowa, to me aka ce? Abin da muka faɗa dai dai Allah ya tsima mu lada, wanda muka kuskure ko tun tuban harshe Allah ya tsima mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.